الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan rana ta Lahadi wanda yau 17 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 10 ga watan 5 miladiya 2020 wanda wannan zama namu na yau shine zama na 17 a cikin wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahri ramadan na al-alim al-allama ibn usaymin rahimahullah ta'ala wanda je mun kammala majalisi na 11 wanda yake bayani akan ladubba na wajibi ga mai azumi wanda za mu tashi al-majlisul hadi ashar fi adab as-siyam al-mustahabba majalisina 11 wanda shi kuma zai yi magana akan ladubba na azumi na mustahabbi to kafin shiga akwai ɗan tambayoyi da ya kamata mu amsa ko ɗaya ko biyu kuma zuwa uku mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah akwai laifi akan mutumin da aka bashi abin sadaka kamar misali abinci ga wani mabukaci da aka ambata sai kuma ya samu wani mabukacin ya raba musu saboda abin yana da yawa shin hakan ya shiga algus wannan ba daidai bane indai an yi nassi aka ce wala zaka kaiwa to kuma yawan abin wajibi ne ka kai domin yanzu an riga an yi ta'ayyini cewa wani zaka kaiwa to amma da za a baka wani abu a ce ka kaiwa mabukata to wannan duk mabukacin da ka haɗu da shi ka bashi kai da zai zama ma kai ne mabukacin shi wanda ya bada ya zaci cewa kai baka da bukata sai baka ya ce da Allah ka san mabukaci ka bashi to anan idan kai amfani da shi gaba ɗaya ma baka yi laifi ba amma muddin an yi nassi an ce ka kaiwa ne to baya halatta ka bashi wani abu kuma ka rage ka ba wani abu komai bukatarsa na biyu gaba ta biyu yace idan mutum zai yi wa mata sallah limanci a sallah zai iya ba wa mace damar yi musu iqama kamar yadda ake baiwa maza ai ita mace ko da ita za ta yi sallah kankin kanta to hadisi yace ba sai ta yi iqama ba saboda ka ba laifi bane ba dan kai ka yi iqama da limami zai zo ya kira sallah ya iqama ba laifi yayi ba to saboda haka kai din sai kai iqama ba wai wata mata za ka sa ta yi ba wanda yake cewa shin dan Allah malam yaren shago yana da ikon yin rage a kaya ko kuma ya yafe bashi a wurin abokan kasuwancin su ba tare da izinin mai shagon ba da niyyar kiran masu saye da sayarwa idan mai gidansa ya bashi buɗaɗɗen izini ya ce wane idan wasu suka zo wanda kaga akwai buƙatar a yi masa rage wanda bai wuce kaza ba domin jawo hankali na baka izini to in ya bashi wannan buɗaɗɗen izinin ba tare da ta'ayyini sai suwane ba ya halatta duk inda ya ga maslaha to yayi wannan rage kamar yadda mai gidansa ya bashi kofa buɗaɗɗiya amma idan ba wai mai gidanshi ne ya bashi buɗaɗɗiyar kofa ba to ba ya halatta a nan ya yi ijtihadi ya yi wani abin da ba a bashi dama ba domin ba mallakarsa ba ne ba shi ma bai wuce ainihin ɗan jira ba to ina ga za mu taƙaita akan wannan tambayoyi guda uku insha Allah sai mu ci gaba da karatu malam yake cewa ikhwani ya ku ƴan uwana هذا المجلس wannan majalisi ma'ana na 11 a cikin wannan littafi fi bayani al-qismi thani ya zo ne a cikin bayani na kashi na biyu min adabi sawm daga ladubba na azumi وهي الآداب المستحبة كما سوني لدبا نمستحبي معنى إذا ممكنا سوء إن تنوان دمالي يبياني أكي نواجبي وصعبواني واند كودا با أزمي متنيكي با تونا أي كتاور أنا بقاتي أي كتارني سنتا كما للي واجبيني لي سنتا تسوكم وإنن دزاء فدا سنة لكتين أبنديكي دادا وأزمي أرمشي kuma ya kara wa shi mai azumi kusaci da samun lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wai idan mutum bai yi su za a ce azuminsa ya rushe ko azuminsa ya rasa lada ba a azuminsa ya samu wata tawaya ta wannan gefen da ba ai wannan abin da aka so mai azumi yayi ba sai ce fa min hasuhur daga cikin abubuwa na musahabi ga mai azumi akwai as-suhur wannan kalma ana mata dhabi guda biyu kode as-suhur bi dhammi sin ko as-suhur bi fathi sin wasu malaman lugha suna kokarin bambance ma'anar su suka ji zaka ce as-suhur ana nufin shi abincin da za a ci na wannan lokacin idan aka ce as-suhur shi kuma lokacin da ake cin abincin haka wasu malamai suka yi farki tsakanin su wasu kuma suka ce a'a zaka iya cewa as-suhur kana nufin lokacin as-suhur kana nufin abincin haka ne shi ma bi dhammi sin din wasu kuma suka akasa abin da na faɗa da zo suka ce a shi kawai as-suhur shine abincin as-suhur kuma lokacin amma nan wato zamu ga cewa kamar yadda zaudin yake nuna wa mawallafin yarin da yadda ma'ana ta farko da na faɗa yace fa min as-suhur daga ciki akwai abincin da ake ci na wannan lokaci wato idan muka ce as-suhur ko as-suhur an yi istiqaqi daga shi wannan lokacin shine as-sahar Allah subhanahu wataala yake cewa yake lokacin da yake yaban bayinsa na kware yake cewa wal mustaghfirin bil ashar da masu neman gafara a lokacin dab da fitowar alfijiri sannan yake cewa kanu qalilan min al-layli ma ya'dun wa bil ashar hum yastaghfirun bayan Allah na kware wanda suka san ciwon kansu sun kasance suna karanta bacci a dare za su yi salloli domin neman kusaci ga Allah idan kuma dab da alfijiri yazo sai su dinga neman gafara Allah wanda wannan shine lokaci mafi tsada da za a nemi gafara Allah sama da bayan an yi sallah asuba to shi sanya malamai suke cewa min as-suhur daga cikin wannan laduba na musahabi akwai as-suhur wa huwa al-aklu fi akhir al-layl shine cin abinci a ƙarshen dare summiya bidhalika an ambace shi da wannan suna لأنه يقع في السحر domin yana aukuwa ne yana kasancewa a wannan lokaci na as-sahar kamar yadda muka faɗa faqada amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bihi tabbas manzo tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi yayi umarni da wannan cin abincin faqala sai ce tasahharu ku yi sahur fa inna fi as-suhuri baraka domin akwai albarka a cikin sha'anin yin sahur wannan hadisi bukhari da muslim sune suka hadu a wajen fitar da shi to ko mutum bai san hikimar abu ba a ka'ida ta shari'a in manzo Allah ce kawai ayi kaza to ya kamata ya lazimci wannan abun gurgurdan iyawarsa to ballantana kuma sai ya zamo ƙari akan umarnin sai aka faɗi wata fa'ida yace baraka akwai albarka idan aka ce albarka shine abinda alkhairin sai ya waita ma'ana akwai alkhairai masu yawa a wajen yin sahur to ko anan aka tsaya mutum zai ga cewa duk abinda manzo Allah ce mai albarka ne zai iya kokari ya zama wannan abun bai kubuce masa ba gurgurdan yadda zai iya sai ce wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an amr bin al-as daga amr dan as radiyallahu an Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qal yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace faslu ma bayna siyamina wa siyam al-kitab abin da yake bambance azuminmu da azumin mazwalittahi shine kaman yahudawa da nasarawa to bambancin azuminmu da nasu akalatu sahur shine cin sahur wannan ya nuna cewa kaman yanda mun faɗa a farkon karatu wannan rukunin musulunci guda biyar duk wasu annabawa da Allah ya aiko to Allah ya umarce su da wannan tauhidi sallah azumi zakka haji don da cewa sura yadda suke yin nasu yakan bambanta da sura yadda muke yin namu to mu sai aka fifita mu da cin sahur a lokacin azumin mu dan ya zama azumin mu ya dara nasu matsayi ya dara nasu tagomashi a wajen Allah subhanahu wataala ba lalle bane azumin su ya kasance tun daga fitowar alfijiri zuwa faduwar rana Allah shi san kaifiyar wanda bai yi mana bayani ba to amma dai sai aka nuna bambancin azumin mu da nasu shine alifin cin sahur sai ce wa afna sallallahu alaihi wasallam ala sahuri tamr kuma manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi yabo akan yin sahur da dabino faqala sai ce ni'ma sahurul mu'min tamr madalla da sahur din wato ainihin mu'mini shine ya zama ya ci dabino wannan hadisi Abu Dawud shine ya rawaito shi zamu ga cewa shari'a tana yaban dabino a wajen sahur da ma wajen bude baki kamar yanda zamu zo nan gaba saboda shi dabino yana dauke da wa'ansu sinadarai wanda babu wani dan bishiya da muka sani da yake dauke da wa'annan sinadarai haka nan babu wani nau'in abinci da yake dauke da wa'annan sinadarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da aibu da baki da dabino kamar yanda zamu karanta nan gaba wanda binciken zamani sai ya gano cewa dabino yana dauke da sinadarin dawo da duk wani karsashi na jiki da aka rasa a gangarin lokaci lokacin da mai azumi da jinsa da ganinsa da wa'ansu abubuwa da jikinsa yake bukata suka samu rauni wanda idan mutum ya bude baki da dabino to zai dawo masa da wannan abubuwa da ya rasa a gangarin lokaci kun ga manzo Alaihi salatu wasallam bai faɗi wannan ba lokacin da ya umarnin to amma ilimi sai ya gano ashe ga hikima da ta sa aka ce ayi wannan shi yasa kullum muke maimaitawa duk lokacin da manzo Alaihi salatu wasallam ya ce ayi kaza ko mun san hikima ko mun san hikima ba to mu yi kokari mu yi wannan domin manzo Alaihi salatu wasallam Allah ya san da shi abubuwa da yawa wanda bai sanar da wani sa ba to saboda haka kenan wannan yana nuna mana cewa yin sahur da dabino ba karamin alfano gare shi ba kuma na tabbatar duk wanda suka gwada za su ga cewa da ka zo ka cika cikinka da tuwo ko biski ko duk wani abu dai wanda muka saba ci to wallahi ka ci matsakaicin dabino ka sha ruwa sai ka ji cewa ka fi samun kyakkyawan yanayi na farko za ka samu karfin jiki da nishadi sama da idan ba shi bane ka ci abu na biyu wannan azumin za ka ga cewa ka kai shi a cikin kyakkyawan yanayi domin shi dabino baya daga cikin abubuwan da suke haifar da kishirwa duk abin da zai haifar maka da kishirwa a sahur to zai wahalar da kai lokacin da za ka yi azumin ka kuma a wannan gaba nake ba ƴan uwa shawara cewa idan akwai yadda mutum zai yi to yayi kokari ya ga cewa ya yi sahur da abubuwa da suke dauke da ruwa misali idan mutum yana da iko kamar irin kankana na tabbatar duk mutumin da in yi sahur zai sha kankana musamman ya zamo ya sha ta da dan dama to insha Allah idan ya gwada wannan zai ga fa'idodi masu yawa na farko kishirwa ba za ta dame shi musamman wannan lokaci da kishirwa take damun mutane sannan kuma da wahala ya ji cewa abincin nan ya lalata masa ciki misali duk mutumin da zai ci tuwo ko shinkafa da miya ko biski ko wani abu to kuma sai ya zamo yayi wani dan bacci bayan sallar asuba kafin hantsi to karshe zai tashi ya je na yatsan nan mai wari wanda ke cewa gamba ko yin cikin sa ainihin ya suntume ya masa baki to na tabbatar duk mutumin da zai ci wani abu mai ruwa kaman abin da ya shafi kankana da na faɗa kaman irin su cucumber ma'ana gurji kamar irin su kabeji wannan suna dauke da abubuwa muhimmai wanda suke dauke da ruwan ruwan da zai zama cewa jiki bai ji kishirwa dandanan ba kuma musamman a ce mutun ya ci da bino kamar yadda hadisi yana fa'idar sa kuma ya ce wannan abubuwan gaskiya suna dauke da abubuwa masu muhimmanci kuma a hirdin mutun da yawan cin abu mai maiko daga cikin matsalolin cin abu mai maiko a sahur shi kuma za ka ga cewa yana yawan taso wa mutun sai kawai mutun ya ji wani ruwa ya saka masa baki ko ya ji cewa misali in ya zo ruku'un sallah ko sujuda sai ji kaman wani abu a ainihin zai biyo to kuma wannan gaskiya mafi yawa sakamakon cin abubuwa ne wanda suke masu maiko kuma suna daga cikin abin da yake haifar da yawan jin kishirwa ga mai azumi to kauce masa yana da matukar muhimmanci musamman a ainihin a lokacin sahur to sai kitab wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace as-suhur kulluhu baraka shi sahur gabaki dayan sa albarka ne fala tad'uhu kada ku kyale shi ku kiyin sa walau an yajra ahadukum jar'atan mimma koda ku dayan ku wato ya zamo yayi makwarwa daga cikin makwarwoyi na ruwa shine mimma in na ruwa fa inna Allah wa mala'ikatahu domin Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alal mutasahirin suna yin addu'a suna salati ga masu yin sahur wannan hadisi Imam Abu Dawud shine ya rawaito shi Imam Al-Mundhiri yace kuma isnadin sa mai karfi ne to kaga wannan gaba tana nuna mana muhimmancin sahur banda albarkar da yake dauke da ita kuma a ce Allah da mala'iku suna yi mutun salati mai mutun ya manta mai kai albarkar wannan wani za ka ga cewa har alfahari yake ai wallahi ba ruwa na da sahur ai ni in dai na riga na cika ciki na da dare kawai shikenan sabewa nake to wannan gaskiya ba gwaninta bace ba akalla kaman yanda hadisi ya nuna ka tashi lokacin kafin fitowar alfijiri ko da ruwa ne ka hadiya to in yaso shikenan ka karya ainihin wancan abin da kake alfahari da shi kuma mun sani a wannan gabar akwai mutumin da cikin sa baya saurin narkar da abubuwa idan ya ci abincin dare kuma ya ci abincin sahur musamman mai dan yawa to zai dame shi to wanda ya samu kansa irin wannan kamar yadda muka faɗa a farkon karatu yayi kokari ya tanadi dabino yaga cewa koda mara bakwai ne 11 ne 9 ne abinda ya kamata haka yaga cewa ya ci koda iya shi shikenan ya sha ruwa to kaga shikenan za a ce ainihin yayi sahur kuma sahur din ma mai tsada malam yace wa yambagi lil mutasahhir ya kamata ga wanda yake cin abincin sahur an yanwiya bi suhuri imtithal amrin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin dabbaka umarni na manzo alaihi salatu wassalam wa liqtida bihi kuma yana nufi fi'lihi kuma yana kokarin koyi da aikin sa li yakuna suhuruhu ibadatan saboda ya zama wannan sahur nasa ya kasance ibada ne wa an yanwiya bihi taqwa kuma ya nufin wato niyyar samun karfi ala siyami akan shi azumin li yakuna lahu bihi ajr domin ya zama ya samu lada da wannan irin wannan abubuwa mukan manta su da yawa ba ma ga magarin mutane ba zaka ga malamai ma da daliban ilimi sukan manta wannan gaba ba ana shigo da niyya ta ibada ga abu wanda yake koda mubahi ne ma'ana yanzu duk da cewa sahur din nan wani abu ne mai albarka to kuma karin kwalliya lokacin da mutum zai ci wannan sahur sai ya halarto a zuciyarsa ina koyi ne da umarnin manzo alaihi salam tunda shine sai ayi wannan to shi kansa wannan niyyar goye wannan niyyar ba karaman albarka bane ba ya zama mutum yana yi ne ta'abbudan domin duk abinda manzo alaihi salam ya ce ayi mutum yayi wannan niyya to a daidai wannan lokaci ibada yake koda wannan abun ainihin jaizi ne sannan kuma wato niyyar samun karfafuwa na tabbatar da cewa duk lokacin da mutum zai ci sahur to zai zama cewa wato jikinsa da jijiyoyinsa da gabansa sun ƙara samun ƙarfi na yin wannan azumi domin duk lokacin da ya zama an samu tazara mai yawa tsakanin ɗan adam da abinci to rauni zai zama ainihin ya shige shi wasu masana suna cewa duk inda aka yi awa 7 abinci awa bakwai ta tare da kai to wannan abin ya riga ya tashi daga aiki ma'ana jiki yana buƙatar wani sabon abu da za a ci to kaga yanzu misali aka ce mutum yayi bude baki muƙaddara ma a ce karfe 7 aka ce karfe 8 9 10 11 12 karfe 1 karfe 2 to daga inda karfe 2 tayi to wannan abincin ya riga ya tashi daga aiki kenan jikinka yana buƙatar wani sabon abinci da zai karfafu da shi kaga lokacin da mutum zai yi sahur a wannan ƙarshen dare ya ƙara ma jikinsa kuzari ya ƙara ma jikinsa ƙarfi yanda zai iya runguman abubuwa wanda suke na ayyukan da yake da buƙatar sai ya yi su malam yace wassunnatu sunna shine ta'khiru suhur jinkirta suhur ma lam yakhsha tulu' al-fajr wajin dai mutum bai ji tsoron fitowar alfijiri ba لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دومين جنكر تسهر أيكي ني نمنزو سئلا دا أمين تن الله سكارة تمتع قديش فأن قتادتا أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر مو حديثي دقا قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى شيكم دقا أنس بن مالك الله قال مسيد دار yace anna nabiy allah sallallahu alaihi wasallam wa zaid ibn sabit cewa da manzo alaihi salatu wasalam da zaid ibn sabit tasahara sun yi sahur su biyu falamma faraga min suhurihima yayin da suka kammala wannan sahur nasu qala nabiy aqama nabiy sallallahu alaihi wasallam ila salati fa salla manzo alaihi salam sai ya tashi zuwa ga sallah kuma ainihin ya jagoranci sallah qulna in ji shi qulna li anas kata da yake cewa sai muka ce ma anas kam kana baina faragihima min suhurihima wa dukulihima fi salah wata tazara aka samu tsakanin kammala sahur din su da kuma shigar su sallah qala sai yace qadaru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan gurgudan yadda mutum zai karanta aya 50 wanda wannan hadisi Imam al-Bukhari shi ya rawaito shi to kun ga wannan shi ya nuna cewa ashe ba a san yin sahur tsakar dare wani zaka ga cewa sai ya tashi karfe 1 ya take cikin sa wai shi yayi sahur wani ya tashi karfe 2 ya cika cikin sa yana ganin cewa ainihin yayi sahur to amma ku duba yadda hadisi ya nuna mana cewa tazaran kammala sahur din wanda Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu yayi tare da manzo alaihi salam da kuma shiga sallah aya 50 wasu malamai sai suka gurgurje wannan aya 50 da suratul mursalat wanda wal mursalati aya 50 ce kuma idan muka duba wal mursalati zaka yi sama gaskiyar jerin ayoyi ne ba dogayen ayoyi bane ba wanda in za a ce mutum ya karanta wannan surar kila ina ganin minti 10 ya ishe shi ya karanta wani ma kila zai iya karantawa a ƙasa da minti 10 to wannan ya nuna cewa ashe in so samu ne in dai mutum ba yana ga zai makara ba to zama sahur din sa ya je ƙarshe ƙarshe sai da lokacin da zaka kammala sahur to ya zama cewa wato ainihin bai fi minti 10 ko minti 5 ba ma ainihin alfijiri ya fito وعن عائشة رضي الله عنها أن كربو دقرنا عائشة ألا قرمة يدا أن بلالا كان يؤذن بليل تكي سوى سيدنا بلال ياكس سينا كلا ندري فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيمنزو سيراد أمنتي سقال تبتع قريش يتي كلوا وشربوا كشي كشاء hatta yu'adhdhin ibnu ummi maktum har sai dan umm maktum ya kira sallah fa innahu la yu'adhdhinu domin shi baya kira sallah hatta yatlu al-fajr har sai al-fajri ya fito rawahu al-bukhari imam al-bukhari shine ya rawaita wannan hadisi to idan mun kalli wannan hadisi manzo alaihi salatu wassalam ya nuna cewa a wani hadisi ma yake cewa kada kiran sallan Bilal ya hana ku cin abinci shi yana kiran sallah da dare ne kada ku daina sai Ibn Umm Maktum ya kira a wani asar wato ake cewa babu abin da yake tsakanin su sai wannan ya sauko sannan wancan ya hawo ma'ana sayyidina bilal in ya hawo hasumiya kiran sallah ya gama to dan takaitaccen lokaci ne sai kuma shi ibnu umar maktum ya hawo shi ma ya kira sallah to da wannan gaba nake ganin cewa gaskiya abinda wa'ansu da yawa daga cikin ladane suke yi ya saba musunna sai dai idan za mu dauka bakiran sallah suke ba tashan sahur suke dan magana ta gaskiya akwai ladanan da zaka je suna kiran sallah wani wajen karfe 3 zaka je na kiran sallah misali za mu ce yanzu kamar yau mu anan alfijiri yana fitowa 5 saura kusan minti 12 misali a yau kaga 5 saura to zai idan aka ce an kira sallah karfe 3 ma'ana yanzu an kira sallah da kusan awa 2 kafin daina sahur tunda daga 3 hudu a ce awa 1 daga 4 zuwa 5 saura akalla ka ce minti wajen 45 ma'ana kenan awa 1 da minti 45 to gaskiya wannan ba kira sallar sunna bane ba amma idan suna nufin wai suna wannan dansi ta da mutane daga bacci to kada su lissafa wannan daga cikin kiran sallan da sunna ta tanada domin dan takaitaccen lokaci ne tsakanin sayyidina bilal da kuma ainihin ibnu umm maktum imamul albani in ban manta ba a cikin tamamul minna ko kuma abin da ya tamamul minna ko wanda kake littafansa yake nuna cewa tazaran nan ba za ta wuce kusan irin ma minti 20 ba takadirin tsakanin kiran sallah na farko da kuma na biyu a sallar asuba to amma kamar yadda nace zaka ji wasu tun 3 ainihin suke wannan kiran sallah in tashi suke yi ba kiran sallah ba to wannan wani abu ne daban amma dai a ce kiran sallah na sunna to lallai babu shakka ya kamata ya zamo nisan nan bai yawa sosai ba musamman ma a ce ba lokacin azumi ba zaka ce gara gara lokacin azumi kila mutane za su tashi domin su yi sahur to amma idan ya zama wajen azumi ne ma kaga anan abin yafi muni ya zama an kira sallah kafin asuba da wajen awa 2 ko awa 1 da rabi wannan gaskiya bai dai a ce sunna ba tare da wannan ba to anan sai malam yake cewa wa ta'khiru as-suhur jinkirta suhur arfaqu lis-sa'im shine yafi nuna tausasawa ga wajen mai azumi wa aslamu minan nawmi an salatul fajr kuma shine yafi kubutar da shi daga barin yin bacci daga ainihin sallar asuba me yasa aka ce sahur shine arfaq domin kamar yadda na faɗa da zu ka ci abinci ƙarshe ƙarshen dare yanda jikinka zai samu ƙwari kafin zuwa rana kafin zuwa ainihin faduwar rana sannan kuma wannan zai sa ba za ka yi bacci da za ka rasa sallar asuba ba wallahi ne na san cewa ko wasu lokuta tun shekaru a baya na farko babu wadatar abubuwan ajiye abinci irin su food plus da ake ajiyewa za ka ga cewa mafi yawa a tsakar dare za a tashi wanda mata sun sha wahala irin wannan lokaci mace tana kwantawa awa 1 2 kuma sai a tashi a sai a dora girki sai an yi sabon abinci kun ba ma agogo ki akwai wani lokacin sai ga abincin bai kai ga na wutar ga ta alfijiri fa ya kusa fitowa a sauke shi ana sharba da zafi kuma danye to wani lokaci kuma wai su ana ga makarar da ake jin tsoron aiba wani lokaci karfe 2 dare ne ma ko uku za a makara to sai ga an ci wannan abincin an koshi sai a kwanta kuma sai bacci ya dauke mutum sai ga cewa ya rasa ainihin sallar asuba domin an riga an cika ciki babu abin da ake bukata sai bacci to duk lokacin da sahur ya zamo karshe karshe yanzu a ce mutum ya gama sahur kafin fitowa alfijiri da minti 10 ko kafin fitowa alfijiri da minti 5 ina ya samu damar bacci bai wuce ya je ya brush ya alwala ba kawai shikenan sai da an kira sallah ya raka alfajir kuma ya tafi masallaci yace wal sa'im an yi akula wa yashraba walau ba'da sahur shi mai azumi ya samu ya ci gaba da cin abinci ko da banda cin abincinsa na farko wani yace siyam bayan ma ya yi niyyar azumin nasa ya ci ya ƙara ci hatta yadda ya kana tsulu alfajir har ya sakankance da cewa alfijir ya fito misali mutum mukaddara yanzu ya ci abinci in kamar irin wannan lokacin ne ya ci abinci wajen 4:20 ko ma 4:30 ya kammala. Mun ce kamar yau din nan alfijiri mu anan mun kaddara ya fito cewa 5:12. To ya gama sahur din sa karfe 4:30. Babu laifi ga yana da bukata ya dan kurba ruwa ko ya dan sha shayi daga nan har ya zuwa kusan saura kwata. Ma'ana bayan wancan asalin cin abinci da ya samu ya ƙara cin wa'ansu abinci cikan har sai ya sakan ka ce wato lalle yanzu fitowa alfijiri lokacin ta yayi. Saboda fadin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa kulu wa sharabu, ku ci ku sha, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad, har sai farin zare ya bayyana gare ku, min al-khayt al-aswad, daga bakin zare, min al-fajr, na daga ainihin alfijiri. Ma'ana ya halatta ka ci gaba da cin abinci da shan abin sha har alfijiri ya fito. Wannan umarni ne na ja'izi ba wai na wajibi ba. Wannan wa kulu washrabu hatta yatabayyana zuwa ƙarshe umarni ne na ya halatta, ba wai an ce dole ba za ka daina cin abinci ba sai alfijiri ya fito, ba haka ake nufi. Ma'ana an baka dama ka ci ka sha har wannan lokaci. Da wannan aya ma malamai suka ce ashe wannan ya halatta, ya nuna ya halatta alfijiri ya ruske ka kana cin abinci daga lokacin da ya fito, kuma shikenan ka datse. Abinda waɗansu mutane suka kasa fahimta, wai suna ganin in kana cin abinci alfijiri ya ruske ka, to azumin ka ya riga ya rushe, tun daga shi yanzu har alfijiri ya fito baka daina ba, tun da Allah ya ce hatta ya tabayyana. Kaga wannan hatta din nan ga'iyya ce, ma'ana tana nuna gayar da sai an kai sannan za a ce ci gaba da cin abinci kun bai halatta ba a wannan lokaci. To saboda haka kenan wannan ya nuna mutum ya ci ya sha har ya zuwa wancan lokaci. Sai ya ce wa yuhkamu bi tulu'il fajr, za a yi hukunci da fitowar alfijiri, imma bi mushahadatihi fil ufuq, ko dai a ganshi gashi nan a gabas ya fito, to za a yi hukunci da cewa alfijiri ya fito. Wannan kuma zai yiwu ga mutumin da ya san menene alfijiri. So da yawa mutanenmu na cikin gari ba duka ne suka san menene alfijiri ba, hatta su kansu sahabbai, sai da manzo Alaihi Sallatu Wassalam ya fayyace musu, ya nuna musu alfijirin nan guda biyu ne, akwai alfajrul kadhib, akwai alfajrul sadiq, akwai alfijiri na ƙarya, sannan akwai alfijiri wanda yake na gaskiya. Wanne ne na ƙarya? Shine manzo Allah ya kwatanta wanda yake fitowa kamar jelar kerkeci, ma'ana za a ga wani ɗan haske ne daga sama ya tsirga yayi ƙasa, wato daga ƙasa yayi sama, kuma za a ga cewa ɗan ƙanƙani ne wanda idan ya tsirga nan yayi wannan ɗan tsirin yayi sama, kusan za a ga 'yan mintuna kaɗan sai ka neme shi ka rasa. To wannan bayan ya ɓace sai an samu wani duhu na wasu 'yan mintuna sosai, sannan kuma sai alfijiri na gaskiya ya fito, wanda shi kuma zai yi baka ne daga kudu zuwa arewa. To wannan shi da kira al-mustaqil. To ana gane fitan alfijiri wato ta hanyar a ganshi wato karara gashi nan an ido da ido, aw bi khabari mawthuqin bihi, ko kuma da labarin wanda aka amince da shi, bi azanin, ta hanyar kiran sallah, aw ghairihi, ko wanin sa. A wannan gaba mun sha maimaitawa cewa ladanai masu kiran sallah su kula da wannan muhimmin aiki nasu. Su ladanai an ba su amanoni na addini, daga cikin amanar addini da aka ba ladanai akwai ainihin ita sallar kankin kanta, domin duk wanda ya ji kiran sallah to kawai a gunsa sallar nan ta yi. Da wannan mun sha jan kunne muna maimaitawa, baya halatta ladani ya kira sallah kafin lokacinta da hujja cewa ai ba za a tada sallar ba sai lokaci yayi. Misali yanzu in mun kalli kamar sallar asar, akwai lokutan da za a ga cewa sai ma hudu daidai ta yi, sannan muktarin asar zai shigo. To sai ka ji wasu masallatan suna kiran sallah tun wajen hudu saura goma ko saura biyar, hujjar sai ba za a tada asar din ba sai lokacin yayi. To idan mun ce su masu zuwa masallaci sai wannan lokacin, to wanda suke gidaje fa musamman mata, mata na jin kiran sallah to wata ma dama da alwalata kawai sai ga ta yi ikama a gunta lokacin sallah yayi akwai maran lafiyar da ba zai fito a masallaci ba kiran sallah kawai ke jira to shi ma da ya ji an kiran sallah zai ikama yi sallah to akan haka dole ne ladani ba zai kira sallah ba sai lokacin da ya tabbatar da cewa lokacin ta ya shiga to sannan kuma zaka samu an ba ladani amana ta masu azumi tara taya ainihin a wuyansa ta yadda jira suke in a aje azumi ne ma'ana faduwar rana da sun ji kiran sallarsa to su sun gamsu cewa rana ta fadi kowa zai ci gaba da yin buɗe baki idan lokacin alfijiri ne da sun ji kiran sallarsa za su yi kokari su daɗe wannan sahur don sun gamsu cewa alfijiri ya riga ya fito wanda kuma akwai wanda suke kwaba da dama wannan ko satin da ya wuce akwai wanda naji suna kiran magariba kusan kafin faduwar ranar akalla da minti kafin minti biyu ko uku saboda lullumi ya kasance alifin a yamma wanda a yanzu mutum ba shi da wata hujja ta wannan gaggawar in ma yamma ta lullube to alhamdulillah akwai kalandu da muke da su wanda ilimi ne tabbatar da wannan kalandu da ilimi aka yi su rana za ta faɗi lokaci kaza rana za ta yi zawali lokaci kaza la'asar lokaci kaza magariba isha'i ko ce ga lokacinta alfijir ya fito lokaci kaza to saboda haka ladani amintacce ne kuma irin wannan lokacin bai kamata ladani yayi sakaci a wajen kiran sallar asuba ba domin daga cikin al'adun mutanenmu da na sani akwai wanda shi ladanin sa kawai shine na masallaci kaza wallahi a shekarun baya ban san a yanzu ba ko an gyara za ga mutum ya zo ya zauna yana sahur musamman ma lokacin su jiku ba su yi yawa ba lasu fika ba ta yawa ba kawai ladanai za su hasumiya su kira sallah to sai ka ga mutum yana cikin cin abinci sai ka zance masa an kira sallah sai ce ai ni ba wancan ladanin nake bi ba ma'ana wancan ladanin da ya kira sallah wai shi ba ruwansa da shi akwai nasa na kusa da shi saboda haka shi dole sai wannan ladanin ya kira sannan wato ainihin zai zama ya ajiye wannan abincin nasa duk da cewa hadisi ya bada dama cewa idan ɗayanku yana riƙe da ƙwaryar abinci a hannunsa yana cikin ci sai ya ji an kira sallah ma'ana cewa alfijiri ya fito to kada ya ajiye wannan ƙwarya tasa har sai buƙatarsa ta biya ma'ana in ka riga ka soma sahur ga kwanan abinci a gabanka kila kai baka kalli agogo ba lokacin da ka fara to ka fara shi baka kai buƙatarka ba ko kuma ka gama cin abincin kenan ga kofin ruwa za ka sha sai ka ji an fara kiran sallah to anan hadisi ya baka dama ka kammala ba wai baka fara ba an fara kiran sallah za ka rugungunta a abin da wannan wannan kai ana magana da wanda ya riga ya fara ne wanda ya riga ya makara bai soma ba sai da an kira sallah na biyu wannan sai haƙura kaddara ta faɗa a kansa zai ɗore amma in ka fara hadisi ya baka dama ya zama ainihin ka kammala to akan haka lallai ya kamata ladanai su kula ya zama cewa lokacin nan yana yi shaf na fitowar alfijiri to su yi ƙoƙari su kira sallah saboda wani shi kawai bai yadda ya ajiye ba sai ya ji ladani kaza ko shi ne ladanin unguwarsa ko shi ne ladanin masallacinsa ko abin da ya kama da haka kuma a wannan lokaci muna jan kunnuwan ladanai da dama wanda su na farko ba sun fito wa alfijiri ba kuma su ba su yadda da kalanda ba to wannan suna saka mutane a cikin abin da bai dace ba domin wasu lokuta da nayi azumi a wasu jahohi akwai masallatai makwabta wanda wani za ka ba zai kira sallah ba sai bayan fitowar alfijiri ma da wajen minti goma ko aƙalla minti biyar wai shi a gunsa duk sauran kiran sallah da ake yi kawai masallatan yan boko ne ko yan zamani ko abin da ya kama da haka kuma shi bai san alfijirin nan ba da yawa kuma za ka samu akwai ma mutanenmu wanda su kuma jahilcinsu ya ginu akan wai ba za a kira sallah ta biyu ba wai sai an ga kiyashi akwai wani malam Ilyasu wanda mun taɓa rani da shi yake faɗa mana akwai wanda ya siyo abinci ya zauna zai fara ci kawai sai ya ji ladani ya kira sallah kawai sai ya ɗauki kwanan abinci ya nufi masallaci to na ji ka kira sallah nuna min kiyashi ma'ana kenan sai an ga kiyashi wai lokacin za a daɗa to in aka ce sai an ga kiyashi ai ƙila ma an gama sallar asuba musamman a ce babu fitilu har ya zamo ka ga kiyashi kun mutum mai ƙarin gani to ai wannan alfijiri ma da wajen sama da minti 20 ko 30 ma ainihin ya fito to saboda haka dai ina maimaitawa cewa ladanai lalle muhimman mutane ne kuma amanoni suna kansu musamman lokacin azumin nan su kula da lokacin kiran sallah na magariba su kuma kula da kiran sallah ainihin na asuba malan yake cewa fa idza sala al-fajr idan al-fajr ya fito amsaka to mutum sai ya kame daga wannan bude baki daga wannan sahur nasa wayanwi bi qalbihi kuma sai ya niyyar azumi da zuciyarsa wala yatalaffaz bin niyya ba zai furta niyya ba li'anna talaffuz biha bid'atun domin furta wannan niyya bid'a ne wala Allah malan yana ishara ga maganganun malamai zaka ga na farko babu sabanin malamai cewa azumin farko da mutum zai tashi da shi to dole ne ya kudurta niyyar wannan azumin ma'ana azumin wata ramadana to shin kuma dukkan abincin da mutum zai yi sai ya bijiro da niyyar azumin wannan wunin ko ba sai ya bijiro ba akwai malaman da suke ganin cewa mustahabbi ne duk azumin da mutum zai tashi da shi ya kudurta niyyar wannan azumin na wannan wunin duk da cewa sahur dinsa na farko yayi niyyar azumin wata gabaki daya to amma kuma an so duk sahur din da mutum zai yi zai kudurta a zuciyarsa yayi niyyar azumin wannan wunin amma wayansu malamai sun ce wannan ba lalle bane ba kawai dai abinda ake so idan azumi ya yanki saboda wata lalura to lalle ne ana so mutum ya yi niyyar sauran azumin da ya rage masa misali mace ce jinin al'ada ya zo mata tana cikin azumi ta yi azumi 5 ko ta yi azumi 10 ko abin da ya kama da haka sai jinin al'ada ya gitta sai ya zamo ta dakatar da wannan azumi ta yi kwana 3 tana yi ta yi sati tana yi kwana 4 kwana 5 abin da ya kama da haka to sai jinin ya dauke to yanzu kuma za ta yi sabuwar niyyar dorawa to anan ne malamai suke cewa to lalle ne anan sai a yi sabuwar niyyar kammala ko kuma cigaba da wannan azumi ko kuma mutumin da ya zama rashin lafiya ya yanke masa azumin da wasu yan kwanaki sati ne kwana 2 ne kwana 3 ne sai ya zama cewa zai ci gaba to shi ma wannan ana bukatar ya yi niyyar cigaba to amma a ce kuma duk azumin sai an yi wata niyya to wannan ba wajibi bane su ma wanda suka ce za a yin to wannan bai wuce musabi ba a wajen su nan ma da yake cewa wala yatalaffaz bin niyya mutum ba zai yi lafazi da niyya ba li'anna talaffuz biha bid'atun domin lafazi da ita bid'a ne wala Allah kaman malan yana ishara zuwa ga mu abin da ya zama ruwan dare wancan shekarun kun san akwai wani littafi wai shi majmu'un niyyat wai duk wato ya haɗe niyoyi ko me za ka yi sai ka yi niyya wallahi ni ganau ne wani gari da muka yi rani akwai wata mata mai toto na sayarwa to in aka zo duk ainihin za a yi safar wani bai iya ba to wani ya haddace gatuwan a gabansa ana faɗa masa yana faɗa Allahumma Allahumma inni nawaitu ada'a ma faradallahu alayya ma farada alayya min sawmi ramadana 30 yawman 30 yawman aw 29 yawman aw 29 yawman to shikenan sai salo ma bakin sa to wannan akwai kauyeci mai yawa a cikin irin wannan abubuwan kuma alhamdulillah da yake an yi wayewa ta ilimi ni wannan littafin ma na san yanzu duk kuɗin ka ba za ka iya nemo shi ba ni dai rabon ne ga littafin nan na san na fi shekara 30 amma da yadda littafin nan ya ci kasuwa wai ko fita za ka yi ziyara sai ka ce Allahumma inni nawaitul khuruj li ziyara in za ka duk ma me za ka yi sai kai wannan Allahumma inni nawaitu kaza kaza dai to saboda haka dai furta wannan bid'a ne addinin musulunci bai zo da shi ba malai ce min adabi siyam al mustahabba yana daga cikin ladubban azumi na mustahabbi ta'jilul futur gaggauta bude baki idza tahaqqaqa ghurub ash-shams idan ya tabbatar da faduwar rana ta wace hanya yace bi mushahadatiha ta hanyar ganin ranan kana ganin ta da ido kana gani sai ga cewa ta fada babu ita babu dalilin ta aw galaba ala dhannihi al-ghurub ko kuma wato faduwar ranan ya rinjaya a cikin zuciyarsa ta wace hanya bi khabari mawthuqin bihi ta hanyar labarin wani wanda aka amince da shi bi adhanin aw ghairihi ta hanyar kiran sallah ko wani sa ma'ana baka kalli ranar lokacin da ta fadi ba amma kawai sai ka je kiran sallar ladan kuma shi wannan lada ne kaga musu cewa baya kiran sallar sai ranar ta fadi ko kuma kaga wani yana shan ruwa kace ah wani ya kana azumi kake shan ruwa sai ah duba agogonka ai kalanda ta nuna cewa yau faduwar ranan nan karfe kaza ne da minti kaza kuma yanzu ga shan da minti kaza ma to kaga wannan an sami labari na inda aka amince to anan ya halatta mutum ya aji ainihin azumi mu gane a wannan gaba babu bayanin cewa sai an hau wata bishiya an dubo ko sai an taka dutse wato akwai al-mutanabbi'un masu zurfafawa da wuce guna da iri wai su saboda jin tsoron Allah saboda kaffa kaffa in ma ba a ga ranar ba sai a ce hau bishiyan nan ka ne kana hangota Allah bai kallafa mana wannan ba kuma a halin yanzu yanzu akwai jirage da za a gani wanda suke dogon tashi akwai jirgin da yanzu kana buɗe baki sai ka hango rana da haska shi ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi wancan haskawa da rana take masa wani abu ne daban kai abu da shari'a ta kallafa ma shine faduwar rana kuma ranar ta riga ta fadi ba a ce ma dole sai an ga wani fatsifatsin ta duk babu shi ga baki ɗaya ba in dai gudan rana ya fadi to shikenan lokacin sahur a buɗe baki kai ya riga yayi ba magana ta sai an hau bishiya sai an hau dutse an tabbatar cewa eh lallai babu shakka ainihin ta fadi yace fa'an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu an karbo daga sahal dan sa'ad Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba za su gushe da alkhairi ba ma ajjalul fitra muddin dai suka gaggauta buɗe baki muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu a wajen fitar da wannan hadisi wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya fada fi ma yarwihi ar-rabbihi azza wajal daga abinda yake rawaitowa daga ubangijinsa mabawai madaukaki ma'ana kenan hadisul qudsi yace inna ahabba ibadi ilayya mafi soyuwar bayina a wajena a ajaluhum fitran mafi gaggautawarsu ga buɗe baki rawahu ahmad imamu ahmad shi ya rawaito wannan hadisi yan uwa ku duba wannan gwalagwalan kalmomi na farko hadisin da muka karanta cewa mutane ba za su gushe a cikin alkhairi ba muddin dai za su gaggauta buɗe baki domin shi gaggauta buɗe baki yana nuna cewa ka yarda kai bawa ne mai rauni dama abin da ya hana ka cin abinci shine shari'a ta ce kada ka ci abinci har sai rana ta fadi amma kai ba buƙaci ne kana buƙatar abinci kana buƙatar abin sha da zarar rana ta fadi to shikenan sai aka baka dama cewa ka je kai buɗe baki ka je ka ci abinci to sai ka nuna a'a ai kai mai dauriya ne kai mai juriya ne kai baka ma damu da wannan cin abinci ba to wannan ainihin ba daidai bane sanin hadisi na biyu yake nuna cewa mafi soyuwar bayi a wajen Allah wane ne ba zai so a ce Allah yana son sa ba wanda malamai suke cewa abu mafi kololuwa matsayi wanda babu ainihin sama da shi a ce ka kai matsayin Allah yana son ka zaka iya kasancewa kana son Allah tsawon shekaru amma kun ba kai matsayin da Allah zai so ka ba ba wai dole in ka so Allah kuma Allah ya so ka ba zaka zama kana son Allah ba kai matsayin Allah ya so ka ba to amma sai aka nuna maka wani aiki da kuma idan kai shi kai kuma Allah zai so ka me yasa lokacin da za a tafi yakin Khaibar manzo alaihi salatu wassalam yake cewa gobe zan ba da wannan tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son sa kuma a ta nasara a hannunsa sayyidina Umar Allah ya kara masa ya dace wallahi ban taba burin shugabanci ba sai a wannan dare sahabbai sun kwana ba bacci kowa yana ta fatan shine za a ba wannan matsayi ya kai matsayin da Allah da manzo suna son sa to sai aka ce wato daga cikin ma mafi wanda Allah ya fi so aiko mutum mai hankali zai so ya zama ainihin a cikin wannan amma za ka ga waɗansu wato suna taurin kai shi yasa kullum muke faɗa muke maimaitawa wato duk lokacin da mutane so kauce matafiya ta sunna sai kaga an jarrabe su da munanan abubuwa yanzu dan shi a duk inda dan shi a yake to ba zai aje azumi ba sai an fara ganin taurari sai dare ya soma duhu wai sannan lokacin aje azumi kaga zulumatun ba'dha fawqa ba'd ta ko ina wato ainihin a cikin duhu suke an kauce ba min tafarkin manzo alaihi salam a aqida a ibada to a komai ma zai ga cewa ainihin kafa ta zame wali azbillah to saboda haka wannan hadisi zai kwadaitar da mu lalle mu ga cewa mun yi buɗe baki da zaran rana ta fadi akwai sahabi da ba zan iya tuna sunansa ba wanda yake hadimi ne na manzo alaihi salatu wasalam suna cikin tafiya rana ta fada ka san akwai yankunan da za ka cewa rana ta fadi amma kuma ga haske nan fa yau musamman irin yankin Makka Madina wanda hadisin abin nan Rafi ibn Khadij yake cewa mun kasance muna sallatar magriba mun gama magriba amma ɗayan mu zai iya cilla kibiyarsa kuma ga inda ta fada ba wai zifa da hannu ba kibiya kuma an gama magriba ashe wannan ya nuna mana akwai yankunan da za a ga cewa rana ta fada amma kuma ga aske to ana tafiya sai manzo alaihi salam yake cewa a aje kaya ma'ana a sauke kayan laquma a hada ainihin buɗe baki sai shi wanda sahabi yake cewa ya ma'aikin Allah da sauran rana manzo Allah ce ka aje ka hada mana kayan buɗe baki yace ya ma'aikin Allah akwai sauran rana to wanda zai nuna maka hata a cikin sahabbai akwai masu wannan ra'ayi da kau cewa lalle ra'ayin sai baba ta gane tunda manzo Allah shi yazo da addinin kuma yace ga yadda za a yi kaga zancen a ce kaza kaza ma bai taso ba saboda haka manzo Allah ce kai ka sauke kayan ka hada mana kayan buɗe baki yace ai idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad afṭara as-ṣā'im idan duhu ya faro daga nan rana kuma ya zama ta fadi nan shikenan mai buɗe baki ko ko mai azumi lokacin buɗe bakin sa yayi kai wasu ma malamai suka ce ma'anan faqad afṭara as-ṣā'im rana na faduwa azumin ka ya kare sauran abin da zaka ci gaba da sunan sa wahala wacce take arifin mara tushe kuma yanzu ka kalli duk inda masu aqidan qalaqatu suke yan qur'aniyun tatiniyun ba sa yin buɗe baki sai ma sun gama magariba wai su saboda tsoron Allah ba za su sha ruwa ba sai an yi magariba wannan bakar bid'a ce daga cikin bid'o'i saboda haka sunna shine ya zama rana na faduwa ya zama an sha ruwa sayyidul muttaqin alaihi salam shine ya dora mu akan wannan kuma ya aikace alaihi salatu wassalam malam yace wa sunna yace abinda yake shine sunna an yuftira ala rutabin mutum yayi buɗe baki akan danyen dabino ma'ana lubiyarsa fa in udima idan aka rasa dabino lubiya fatamrun to sayye da busashen dabino fa in udima idan aka rasa kuma busashen dabino fama to sai ayi da ruwa liqauli Anas radiyallahu anhu saboda fadin sayyidina Anas Allah ya kara masa yarda yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yufsiru yana yin buɗe baki qabla an yusalliya kafin ya sallan magriba kaga kenan ba a taba rawaito manzo Allah yayi magriba bai ci abinci ba inda yana azumi ya kasance yana yin buɗe baki kafin ya salla ala rubabatin zai yi ne da dabino lubiya fa in lam takur rubabatun to idan babu lubiya fa tamaratun to sayye da busashen dabino fa in lam takun tamaratun idan kun babu busashen dabino hasa hasawatin mimma sayye makwaroyi na ruwa rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wannan malamai su karanta wannan hadisi sai ma dai sai fa in lam yajid rubaban wala tamran wala ma'an in mutum bai samu lubiyar dabino ba bai samu busashe ba bai samu ruwa ba afqara alama ta yassara to sai ya buɗe baki da abin da ya sauƙaƙa min ta'amin aw sharabin na wani abinci ko abin sha halalin wanda yake na halal fa in lam yajid shay'an to in ma mutum bai samu komai ba nawal ifṭara bi qalbihi kawai sai ya nufin buɗe baki a cikin zuciyarsa wala yamussu isba'ahu, kada ya dunga tsotsai yatsansa, aw yadda maqriqahu, ko ya tare yawunsa a cikin baki, wayablahu, kuma ya sai ya hade, kama yafa'alu ba'dul awam, kaman yanda wayansu daga cikin gamagarin mutane suke. Akwai wanda wai idan mutum rana ta fadi babu abin bude baki, sai ya sa yatsansa baki ta tsotsa, wai yayi bude baki, wani kuma ya tare yawo. To idan mun kalli wannan hadisi da mun karanta, ya nuna mana matakan bude baki in so samu. In so samu a samu dabino lubiya ai bude baki da shi, shine wanda yake ainihin mai dangantaka a jikin sa. In babu a samu busasshen dabino, in babu kuma sai a sharuwa. Mun fada a baya cewa ainihin akwai khasiyya ta dabino wanda wani dan bishiya bai da shi. To amma zaka ji wasu na ta ai an fi son a yi buɗe baki da kayan marmari. To ni dai har yanzu ban sami hadisi da ya nuna wannan ba. Wala Allah su kawai suna kiyatin da bino a kan su lemo, su ayaba da sauransu. A'a, abinda suna ta nuna in zai samu shi ne da bino, kamar yadda bayani ya gabata. To ina ga saboda yanayin lokaci, dole mu tsaya, ba za mu iya kai ƙarshen wannan wato ainihin majalisi ba. Abinda muka yi daidai, muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai din. Ya Allah ka yaye mana wannan annoba da ake ciki, wannan hali na takura da bayinka suke ciki. Allah ka yaye mana, Allah ka ba mu kyakkyawan yanayi, Allah ka ba mu damana mai albarka, Allah ka buɗa mana daga falalarka marasa lafiyar musulmi a duk inda suke. Allah ka ba su lafiya, wanda kuma ainihin suka rasu Allah ka yafe laifukansu, mu kuma Allah ka tsare mu da tsarewarka, Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe. Wa sallallahumma wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.